Hausa muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da yau Asabar 2 ga watan October 2021. Inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4 da rabi na yamma. Yusuf Aliyu Harande ke jarragamar shirin tare da Sarafilu Hashim Guram da sauran abokan aikin mu. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan halin da ake ciki a yankin karamar hukumar Illila dake jihar Sokoto a game da layin waya na salula. Sai mu kawo muku rahoto a game da wasu hanyoyi da suka kamata matasa su bi domin inganta tattalin arzikin Najeriya. Bayan nan kuma sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Sai daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Yau Asabar masu fitakar ganin an halarta zubar da ciki sun fito kan titina a duk fadin Amurka tare da shirye ruwan zanga-zanga a zaman wani sabon tattaki na mata da nufin yaki da wani hari na ra'ayin mazan jiya da ba a taba ganin irinsa ba dan hana zubar da ciki. Yakin neman a haramta zubar da ciki ya zama mafi muni tun lokacin da jihar Texas ta saka doka a ranar 1 ga watan Satumba da ta hana kusan duk zubar da ciki tare da buɗe wata hanyar yaki da doka ta mayar da farmaki a majalisa, sai dai an samu karancin masu zanga-zanga a wancan lokacin. Kwanaki biyu kafin kotun kolin Amurka wacce za ta yanke hukunci na ƙarshe kan wannan takaddama za ta sake zama. Kusan kungiyoyi 200 sun kira ga masu kare haƙƙin zubar da ciki da su fito su yi amfani da muryoyinsu yadda za a ci daga gaba zuwa gaba. Za a gudanar da babban taron ne a Washington DC, babban birnin kasar, inda ake sa ran dubban mutane za su yi tattaki zuwa kotun koli wanda kusan shekaru 50 da suka gabata ta amince da 'yancin mata na zubar da ciki a hukuncin da ta yanke na Roe versus Wade. Yanzu kotun wata tsohon shugaban kasa Donald Trump ya jirgi alkalai masu ra'ayin mazan jiya da alama a shirye take ta nufi sabanin haka. Babban binciken da ake yi wa wani kanal da 'yan sandan Thailand da ake zargi da kashe wani dillalin miyagun ƙwayoyi ne da yunkurin karɓar rashawa ne da bai tafi daidai ba, lamarin da ke haska ga sabon alkawarin da gwamnatin Trump tana yi na sake fasalin rundunar 'yan sandan da ta yi suna da cin hanci da rashawa da kuma mai da hankali kan kudirin da yanzu ke gaban majalisar dokokin Thailand. Tsarin mulkin 2017 na Thailand wanda mulkin soja ya tsara, wanda ya hambar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shekaru uku da suka gabata, ya alƙawarin gyare-gyare a rundunar 'yan sandan cikin watanni 12. Fiye da shekaru huɗu da suka wuce har yanzu 'yan majalisar na muhawara kan wasu bayanai. Kudirin da majalisar ta amince da shi wanda ke ba da shawarar yin garan bawa daga 'yan sandan ya wuce na karatu na farko zuwa na uku da ake bukata a majalisar ranar 24 ga watan Fabrairu. Ko da yake jama'ai ba sa tsammanin za a kada ƙuri'a ta ƙarshe har zuwa shekara mai zuwa, shirin zai bukaci amincewar sarki Maha Bajrangkong, sarkin tsarin mulkin Thailand, kafin ya fara aiki. Babbar kungiyar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta China ta faɗi yau Asabar cewa tana binciken wani tsohon ministan shari'a Fu Zhenghe, babban jami'in tsaron cikin gida na baya-bayan da za a gurfanar da shi gaban hukuma a wani gagarumin farmaki. Kwamitin tsaro na tsare-tsare yana zargin Fu da babban laifin take haƙƙin ɗa'a da dokokin ƙasa a cikin wata sanarwa da bata bayar da wani ƙarin bayani game da binciken ba. Fu tsohon tauraro a fannin aiwatar da doka da oda kuma an gan samunsa don yin sharhi. Shugaba Xi Jinping ya fara aikin tsarkake tsarin tsaron cikin gida na China a bara. Yana neman tabbatar da 'yan sanda masu gabatar da ƙara da alƙalai su kasance masu aminci da tsafta da zama abin dogaro. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa Prime Minister Habasha cewa Habasha ba ta da hurumin kore jami'ai bakwai na hukumar aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya. A jiya Juma'a ne Guterres ya faɗa shugaban na Habasha cewa duniya bata yi na'am da shawarar Habasha ba na koren manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya, a cewar mataimakin kakakin Majalisar Dinkin Duniya Farhan Haq.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shiga duniyar rahotanni. A daidai lokacin da gwamnatin jihar Sokoto ta bi sahun wasu jihohi domin datse layukan wayar salula, wanda karamar hukumar Ilela da ke iyaka da jamhuriyar Nijar, ana iya cewa jama'ar wannan karamar hukumar na mayar da hannun agogo baya wanda suke garzayawa cikin jamhuriyar Nijar don sayo layukan waya da kan yi aiki a karamar hukumar ta Ilela wanda yake fitowa daga cikin jamhuriyar ta Nijar. Wakilinmu a birnin Kwani, Haruna Mamman Bako, ya haɗa mana rahoto a game da koma bayan da hakan yakan haifar.
A iyakar Nijar Najeriya, Ilela local government ta jihar Sokoto, al'ummar wannan yanki ta shiga cikin duhun yankewa da duniya bayan da gwamnatin jihar Sokoto ta katsa layin sadarwa na wayoyin salula don toshe dukkan wata kafa ta yan bindiga daɗi masu satar mutane na sayan kayayyaki da makira don a kawo musu kuɗin fansa, abinda jama'a suka yi wa marhaba duka da shi. Kasancewa karamar hukumar mulkin Ilela ta shiga halin ni'a su, inda yan bindiga daɗi ke cin karansu su babu babbaka, ko da yake kura talafa tun lokacin da mutanen garin na Ilela local government suka turje suka tunkare su har suka hallaka da dama daga cikin su tare da taimakon jami'an tsaro. Yayin mutanen Ilela local government suka ji da wannan lamarin na dace layi,
har yanzu doki sabu din ya dan tabe mu gaskiya sosai, amma dai to an kai tun aikin tsaro na, amma dai matsalar da shi irin wanda a can ba suna da dan turo kudi gida a dan ba iyalin su, to an yanki sadi kaga abin ya jawo matsala sosai. Ra haka nan
sai dai fa kasancewa iyakar birnin Kwani ta jamhuriyar Nijar da Ilela local government na kusa da kusa, ana iya cewa dace layukan da wuya yayi tasiri a wannan yanki na Ilela local government, tunda mafi yawancin jama'a na shigowa jamhuriyar Nijar suna sayan layukan salula na Nijar din don amfani da su, tunda service din kowace kasa na shiga cikin kasashen guda biyu. Shin jama'a ba su ganin ana tumkane daya gefen kuma gefe daya ana walwalewa?
Yanda waɗannan 'yan ta'adda ke sayan layuka a nan Nijar, ya kamata kamin a sayar da mutum da layi a sayar mishi da layi a bincike shi, cewa a gane sahihi cewa shin mai sana'a ne wanda ya kamata a sayar ma layi ko kuma me ya aike shi.
To sunana Muhammadu Bello Watasha. Yanzu layukan gada aka bayani cewa 'yan Najeriya suna sayi nan Nijar, suna sa suna amfani da su, da an ka rufe wa'ancan layuka na Najeriya. To gaskiya wani fanni akwai matsala, kuma wani fanni bai da matsala. Akwai masu kasuwanci waɗanda 'yan Najeriya na suna kasuwanci da mutanen Nijar, to kaga dole na su yi amfani da layuka, suna kiran juna akan matsalar kasuwancinsu.
Wannan lamarin yaya ya kamata a tunkare shi? Da dama na cewa sai fa an haɗa kai a wannan iyaka tsakanin ƙasashen Nijar da Najeriya, idan ana son nasara kakkaɓe miyagun ayyuka da suka haddabi mazamna wannan iyakar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
To baya ga batun tsaro, sai kuma mu duba bunƙasar tattalin arziki na kowace ƙasa, wanda yakan ta'allaka da irin gudunmawa da matasa kan bada a fannin, inda sau da yawa akan ga irin rawar da matasa kan taka musamman a wajen bunƙasar tattalin arziki. Matasan Najeriya ma bai kamata a basu a baya ba, a cewar mahukunta. Abokiyar aikinmu Halima Abdurrauf ta yi muna nazarin wannan fanni da kuma gudunmawa da matasa kan iya bayarwa.
bayar da kan al'umma sana'o'in ki online kina zauna a dakin ki kina kwanta a dakin ki zaki baza abubuwan da kike
da kayyar Shu'aiba kenan da ra'ayinta a game da wayar da kan al'umma musamman mata su tashi su yi sana'a tun ba yau ba ake ganin yadda masu ruwa da tsaki a fannin fasaho'in zamani da kuma tattalin arziki ke yin kiraye kiraye ga 'yan Najeriya musamman matasa su tashi tsaye wajen yin amfani da sabbin kafafen da tattalin arzikin fasahar zamani wato digital economy ya gabatar don rage ko kuma kawo ƙarshen matsalar zaman kashe wando da matsin tattalin arziki da ake fuskanta a ƙasar a yanzu wanda masana ke cewa baya rasa nasaba da tasirin annobar corona virus ta yi wa tattalin arzikin duniya baki ɗaya katutu tare wasu matasa ƙarƙashin inuwar kafar horaswa kan sana'a na biz transform suka fara zaburar da ƴan uwansu kan yadda za a yi amfani da damammakin na fasaha da ma yarjejeniyar kasuwancin nahiyar Afirka marar shinge na AfCFTA wato Africa Continental Free Trade Area kasa kai samar da ayyukan yi da ma fitar da kasar daga kangin matsin tattalin arziki da dogaro da kayayyakin waje da take ciki kamar yadda kwararre a sha'anin kimiyya ta zamani Ibrahim Mujtaba ya bayyana
a nahiyar Africa West Africa an signing agreement na African Continental Free Trade Area to wannan dama ce da su idan suka zama suna nan akan yanar gizo-gizo za su iya daga Nigeria za su fiyar ma da wanda yake Ghana wanda yake Cote d'Ivoire Liberia zai fiyar ma da karami da wanda su ba su ji shi a can wannan zai sa su samu kuɗi sosai akan harkar da sana'o'in nasu sannan kuma mutane kuma su samu aiki saboda dole sun kawo tsari da za su tura wannan kamar maybe airport ko kuma ai transporting daga gari da za zuwa gari ka za su kaga directly da indirectly mutane za su samu aiki sannan kuma tattalin arzikin kasar zai ci gaba
kwararri ya kan sha'anin horar da matasa kan tafiyar da kasuwanci a zamanance Mrs. Elizabeth ta ce ya kamata 'yan Najeriya su san muhimmancin sayan kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida don bunƙasa tattalin arzikin kasar
economy, especially if Nigerians would be able to take on the fact that we don't have to depend on foreign goods.
Abubakar Yahaya Wagini, mai karamar sana'a ne, kuma ɗaya daga cikin masu zaburar da matasa kan cin moriyar fasahar zamani a kasuwanci.
Yawanci abin da muke yi ana da ne a da. To yanzu kuma ana so a maida abu komai da komai ya koma ta yanar gizo kuma a inganta abin yanda kai kanka zaka bunkasa abin ka tallatar da abin a cikin sauki.
Shi ma Ahmad Sani Yusuf ya ce kamata ne duk wanda ya sami ilimi kan tafiyar da kasuwanci a zamanance ya koma gida ya koyar da sauran 'yan uwansa matasa.
Ilimi akan da ya karu a business. Wasu abubuwa ne je gida ke village ina in fara wasu abubuwa da ya kamata su za su karu da ilimin da na sani zan koya musu inda za su ma fara business din nasu sai su ma su fara wani abu.
Salma Abdulsalam ta ce koyar da yadda matasa za su mayar da sana'o'insu ta yanar gizo da gina yadda a kasuwanci na da matukar muhimmanci.
Koyar da 'yan sana'a yadda za su yi su samu more visibilities for businesses yanda za su building yadda a cikin sana'an da suke yi
idan ana iya tunawa a cikin makon nan ma sai da babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITSA Malam Kashifa Inuwa ya ƙara tunatar da matasa kan muhimmancin amfani da damammakin tattalin arzikin fasahar zamani don samar da cigaba da ake bukata a ƙasar Lima Abdulrauf muni Amurka daga Abuja Najeriya
tun bangiji Allah subhanahu wataala ya kawo na mafita baki daya Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi yau za a ji kashi na daya na amsoshin tambayoyi daga bakin mai su kamar haka
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Umar Isa Dandago dalibin jami'ar Bayero mai karantar mass communication ma'ana ilimi na sadarwa a sangaya ta sadarwa dake jami'ar Bayero sannan dan jarida ne matashin dan jarida ina gabatar da shiri a gidan Region Vision FM sunan program din Global Arena ina da tambayoyi sosai akan Alhaji Garba Suleiman Kraku kuma dakin Samunaka wanda bawan Allah ne da ya shafi shekaru da dama yana zaune a ƙasar Amurka sannan yana bada fashin baki sosai akan siyasar Amurka da kuma al'amuran yau da kullun na Najeriya da kuma sauran sassa na duniya Hakika muna jin dadin irin ilimin da Allah ya bashi kuma yake sanar da jama'a musamman a kafafen yada labarai irin su Voice of America wato Murya America sashen Hausa na Murya America BBC da kuma Radio France International ta yanda muke amfanuwa sosai idan kun kira shi ne muku sharhi akan abubuwa kwanakin baya yayi magana sosai akan yadda ya tsallake rijiya da kundin baya lokacin da aka yi harin 11 ga watan Satumba ya je gurin da daddare amma kuma da ikon Allah bai samu damar zama a hotel din ba kuma da safi aka kai hari to shi wannan bawon Allah hakika yana da abubuwa da dama da muke so mu sani game da shi tambaya ta ta farko anan shine mun san cewa kamar yadda yake fada a cikin bayanansa yana aiki da Boston Housing Police Authority ma'ana hukumar kula da gidaje ko ƴan sanda masu kula da gidaje na garin Boston dake jihar Massachusetts a nan gabashin America ko kuma arewa maso gabashin America tambaya ta farko anan shine wai ya taba aikin jarida ko kuma yana da ra'ayi akan jarida tambaya ta biyu shine a shekarun baya akwai wata tsohon ma'aikaciyar murya America sunanta Halima Jimrau sun yi wani shiri da shi mai kayatarwa sunansa a ci da bismillah wai naman America so muna bukatar ya dan yi mana sharhi da karin bayani akan shi wannan shirin sannan akwai shugaban sashen Hausa na murya America ne yanzu wato Malam Aliyu Mustafa na Sokoto a shekarun baya shi ma ya taba tattauna da shi wannan bawon Allah Alhaji Garba Suleiman Kraku ma da yakin samunaka sun taba tattauna da shi akan aikin haji da yaje su uku akalla ta mota daga Najeriya zuwa Makka suka ratsa ta gurare kamar su Maiduguri suka fi shiga ta Chadi suka tsallake suka je ta Sudan haka dai da mota har yaje aikin haji wannan shirin shi ma ya kayatar su sai kuma an tattauna akan al'amura da dama muna bukatar dan sake mana tsokaci akan yadda abin ya waka ne zuwa aikin haji a mota daga Najeriya zuwa birnin Makka abu ne mai matukar jan hankali sannan tambaya ta gaba shine a takaice muna bukatar yi mana bayani akan harkar siyasa mun je da yake fashin baki akan siyasar Amurka da ta Najeriya ya san al'amura da dama na siyasa shin ya taba yin siyasa a baya kuma har yanzu dan siyasa ne sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya yayi siyasa misali tunda kasancewa ya san siyasar Najeriya sosai ciki da bai sannan ya san siyasar Amurka ciki da banta tambaya ta gaba akwai sanda aka saki Mandela da kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki Mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce ya kai ziyara Afirka ta Kudu ya kai ziyara gabashin Afirka ya dauki kewaye kasashe muna bukatar karin bayani akan yadda abubuwan suka wakana to daga ƙarshe kuma muna bukatar shi ya dan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma sarautar da yake rukunta madakin samunaka gaskiya rayuwa ce cike da darussa da ilimai muna bukatar mu ma a shayar da mu irin wannan ilimin domin mu ƙaru sosai daga ƙarshe sunana Umar Isa Dandago matashin dan jarida mai karanta da aikin jarida a bayar jami'ar Bayero ta Kano sannan mai gabatar da shirin Global Arena a kafar yada labarai ta Vision FM Kano inda muke tattauna akan siyasar duniya musamman ta Amurka muna godiya ga murya Amurka a bisa damammaki da suke ba masu sauraro kuma ake karuwa da ilimi na mutane masu sharhi kamar shi bawon Allah nan Alhaji Garba Suleiman Kraku ma dakin samunaka sai an ji
Dan Malam Umar Isa Dandago na saurare nan ma waka a bakin mai ita ta fi dadi dan haka ga wanda kai tambayar a kansa Alhaji Garba Suleiman Kraku madakin samunaka zai baka ansar da kansa
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci mai wannan tambaya Umar Isa Dandago tambayarsa ta farko shine shin ni na taba aikin jarida to hakikanin gaskiya ni ban taba aikin jarida ba amma ina da abokanai da yawa tun gama secondary school dina wato ɗan jarida ne mu je su covering abubuwa da aka yi ko na taro ko na wani sha'anin wanda ya shafi gwamnati da sauransu da siyasa su yada a kafafen labaru to anan na fara sha'awan aikin jarida amma ban taba yi ba bugu da ƙari zuwa na America sai Allah ya hada ni da Ibrahim Alfa Ahmed wani tsohon ma'aikacin Voice of America to shi ma ya taimaka mun kware da gaske wajen nuna mun ayyuka irin na jarida amma ni ban taba aikin jarida ba Allah ne kawai ya bani iko da basiran yadda ganin abubuwan da suka suke faruwa a nan America a siyasance a mulkin America a sanayin rayuwar su da abubuwan da ke faruwa a duniya to in aka mun tambaya saboda koyaushe ne mai jin labarin ne ko ta ko ina kuma muna karantawa muna dubawa mu gani a television da sauransu to a takaice kaji wannan amsan tambayar kake na tambaya ta biyu da kai akan nan shiri da muka yi da tsohuwar ma'aikaciyar Voice of America wato Halima Jumrau wanda ta retire hakikanin gaskiya a wannan lokaci wani ne ya turo tambaya akan yaya ake yin layya a America kuma ya ake yanka dabbobi a America shine Halima Jumrau ita ma ta nemo ni tace to Alhaji Garba ga tambaya muna so ka ansa nace to ne dan yi bayani wanda yake yanzu a takaice zan fada ma masu sauraron mu da shi mai tambaya sarrafa nama da na sa mu suna naman America a ci da bismillah wato da na zo America abin ya bani mamaki ni ban san cewa har da shanu da awaki da duk wani abun da nama har da shi ake kaji ko ko su talatalo mashin yake gille musu kai kawai gugutse da nan ka ce na nama ai ka san sai da bismillah shi yasa nace to ai mu dai naman nan sai ni kira Allah gafarta mishi limamin refinery malam Usman Babanci ne nace malam naje domin wilaya hakikanin gaskiya anan ne daga cewa har be dabbobin suke amma mu da muke laye mu ana bari mu yanka abun mu da kanmu za a ba mutum dama yanka amma sauran mutane da suka zo wato wanda su ba musulmi bane in sun biya kudin kawai dama ajikin dabban ko sa ne ko menene an rubuta sunan mutum jiki ko an rubuta lamba an baka in aka fito da shi ko aka fito da tinkir ko sa ko rago ko menene kawai sai dai a sa bindiga a goshin su a harbe suna ta shuri-shuri har sai sun mutu sannan kuma a zuwa fefe ba sai an yanka ba sai na tambaye shi menene ya kamata za a yi wanda yake in ba naman da mu muka je aka yanka da rabi ce to duk naman da aka kai kasuwa aka bin ku ci da bismillah to shine sai na ce man mai tambaya sai to sunan naman da mu muke ci nan da kaji da komai a ci da bismillah domin daman a addinance komai zaka yi sai kai bismillah saboda ka komai suka yi ya suka yanka ya suka yi kai da kace da bismillah to ni dai abinda na san na arsa kenan akai mu ci da bismillah kuma haka muke yanzu dai ba yadda zaka yi kai ce kaga yadda akai aka yanka kaza a kasan nan domin baka isa ma kai kanka kazan ba a gidanka ko a kusurin angonku dole sai ka je can gona in ka je zaka sai ka ce to kai kana so ka yanka da kanka kuma akwai nama da ake cewa halal meat shine wanda ke Larabawa sukan je da kansu su yanka su kawo to shine mukan je mu saya in ba ka je da wuri ba zaka samu ba kuma yafi sauran nama tsada saboda aikin shi sai sun je da kansu sun yanka sun wannan ku da ake harbewa kawai sai dai harbu su a kawo muku to a takaice wannan bayani da muka yi kenan ni da Halima Jumrau muka ansa wannan tambaya muka yi bayani akan yadda ake yi to wannan kenan tambaya ta uku kuma akan maganan aikin haji ta mota wato Allah da ikon sa committee ne aka hada na likitoci da nurses da engineers da dai sauran masu fahimta haka nan dai a ilmance wanda yake shi wanda ya jagoranci wannan committee wato na National Committee of Hajj by Road aikin haji ta mota shine Dr. Saifullah Mora a lokacin yana shine director da shi da Dr. Bello Salancin Zanzo na Zaria Clinic sai kuma akwai wani shugabanmu wanda kowa shi ake jin shawarar da ya bada da batunsa yana ɗaya daga cikin jami'in shugaban wannan kungiya wato Malam Salihu Abubakar a RLS ABU Samar Zaria wajen fannin ina jin shi agronomist ne wajen fannin gona agriculture to yana ɗaya daga cikin jigon kafa wannan da su Surajo Alhaji Surajo to duk da ga sunan da yawa members da yawa da kuma ma'aikatan Pijo kamfanin Pijo su Salahuddin da sauransu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na ansoshin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin wanda kuma tambayoyin akan su aka yi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka da wanda ya hada mana sautin Haile Hailu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben Allah kai mu wassalam
to da haka muka zo ga takaitaccen labaran tamula
wasanni a takaice
mai horar da ƴan wasan Super Eagles na Nigeria Gano Tro ya mai gurbin shahararren dan wasan kasar Alex Iwobi a wasanni biyu na neman gurbi da Nigeria za ta buga da kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya hakan ko ya biyo ne bayan tabbatar da cewa dan wasan da ke takale da kungiyar Everton ta Ingila ya sami rauni kuma ba zai iya fafata wasannin ba ro tare da shugabannin hukumar kwallon kafar Nigeria sun yi matsayar gayyatar wani dan wasan Nigeria Tyrone Murphy da ke takale da kungiyar AC Lorient ta kasar Faransa domin mai gurbin Obi a wasannin biyu na neman gurbi Murphy ya soma bugawa kasarsa wasa ta farko ne a watan Yunin da ya gabata sadda ta buga wasan sada zumunci da kasar Kamaru kuma kawo yanzu ya bugawa kasar wasanni biyu ne kacal ko bayan Iwobi ma zaratan ƴan wasa biyu na Nigeria Wilfred Ndidi na kungiyar Leicester City da Ogene Karo na kungiyar Watford duk ba za su sami buga wasannin ba saboda rauni da suke fama da shi kungiyar Chelsea ta haye saman teburin gasar Premier ta Ingila bayan da ta lalasa Southampton da ci 3-1 a mako na bakwai na gasar a yau Asabar wasan nasu dai ya kasance a kunnen doki da ci 1-1 har ya zuwa kusan mintuna 70 na wasan inda dan wasan Southampton din ya sami jan katin kura lamarin da ya baiwa Chelsea din damar zura karin kwallaye biyu a wasan wannan kuma ya dora Chelsea din a saman teburin gasar da maki 16 a kalla zuwa gobe Lahadi inda karon battar karfe tsakanin Manchester City da Liverpool zai fitar da gwani a wannan makon a sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau kuma Wolverhampton ta doke Newcastle da ci 2-1 Leeds United ta doke Watford da ci 1 da nema yayin da Manchester United ta yi kunnen doki da Everton da ci 1-1 haka ita ma Burnley ta yi kunnen doki ne da Norwich City ba wanda ya zura kwallo a kasar Jamus kuma kungiyar Borussia Dortmund ta haya matsayin ta biyu a teburin gasar Bundesliga sakamakon nasarar da ta samu ta doke Augsburg da ci 2-1 tun a minti na 10 na wasan ne Dortmund din ta shiga gaba a wasan kafin Augsburg ta farke cin inda daga bisani kuma Dortmund din ta kuma zura kwallo ta biyu da ta bata nasara baki daya ne dai ta zara tsakanin Dortmund din da Bayern Munich da ke saman teburin gasar duk da yake dai a gobe Lahadi ne Bayern din za ta buga nata wasan na mako na bakwai da Frankfurt Murtala Faruk Sanina muryar Amurka Abuja Nigeria
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku wato karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumal da ta ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile Nini naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya su kuma mu kara sauni lafiya. Peace. Salam.